Sí. Ah, sí. Ahí.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na kalenda ya kudia kwa kirai ya msaki kwa mkoni wanda yedeshi la amichiwashi muka adunda kuu awana uri masala ya uwezi kwa ni kumasimu kwa kujia ya kusina ya kujuma baka ya wata mshida kujuma ya lakla kujia huma mazira na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da makar zuwa manyan shekara da muka da jikin da abin da kawai wanda kuma ya yi da 28 da watan 11 da lafiya shekara ta 2025 ba sai na yi doguwar gabatar da ba kusan wanda ya zo yana da sunan wuri ya zo ne don sauraron wannan mutumin malin wanda ya amince tare da shi wanda ba ba ko wani annan wannan zuwan shi ne na baya ka na ya zo kuma kamar yadda na faɗi a wani zuwa da ƙarshe da ya yi gina wani kuma na shi wanda zan ce ina rufa subhanahu wa ta'ala yadda muka rufa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kada maka cikin jannatin firdaus yadda muka saba cikin wannan zubinci na ɗaukaka kalmar Allah da ya addinin Allah Allah ya samu musharaka a cikin wannan laya mun fita da kuma sannan malam da ya taho tun daga
Katsina daga Katsina
shi kai na ko shi kake ba wani da ka kula da ko da ne ko ko kan ko ko ya shi to ko ma da sai da ka mu wannan ma an farka zuwa Allah ya saka mu da sai wannan zuminci da malam ya ci kokarin kullawa ne kullawa shi Allah ya dawo mata shi Allah ya saka mu da sai Allah ya yi da mafi kyawun sakamako yadda ya zo mu lafiya Allah ne shi da lafiya abubuwan da malam zai faɗi mawdu'in da malam ne fa kana kan shi mawdu'in yan da hassas wanda ya kamata mu saura ko mu fice shi kwarai da su kuma mu ɗauki gwada da malam ne da faɗi a cikin shi mawdu'in na halin da muka ci a wannan ƙasa wanda akwai wani ɓangare da muka manta da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta mu shi mun manta su ne da su wa aka kalka wanda aka kama mu sune mu kana na san malam da zai tafi wani Allah ya saka wannan da kai da amfani da mun da mun malam ya ce insha Allah babu bayani akan malam wanda muke a baya ya sa wanda ke son ya san waye malam sai ya hawo internet ya buga zai ga komai ba yau ya tayi da mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi
السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواننا المسلمين إن غيشة مدغيسوة تعدين المسلم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da arzikin saduwa daga muwar fuska da zukata a wannan wuri mai albarka Masjid Bahir Kumasi da ke nan birnin Katsina. A yau wani da shehi ya faɗa 7 ga watan Jumada a Saliya shekara 1447 ba hijar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan rana ta Juma'a mai albarka kuma a wannan masallaci wanda a nan ne aka ɗaura auren ƙaninmu Alaramma Malam Ali wanda a sanadiyar wannan aure nasa ya zama ɗaya daga cikin dalilan kawo ziyararmu da kuma sadar da zumunci da ‘yan uwa. Mun so a ce a nan mun kai sallar Juma'a domin mu samu auren, da amma mun yi sallar Juma'a a Kano, sannan kuma sai muka taso kuma muka ga dacewar ba kawai shi da abokansa da waɗanda suke ɗan uwa gare shi za mu ziyarta ba, muna da ɗan uwa da abokai da kuma ɗalibai da abokan karatu da ya kamata a ce mu isar da wannan zumunci. Za ka na kira ɗaya daga cikin bayin Allah masu masaukinmu a nan Katsina, Malam Amin, akan ya tsara mana karatu na musamman kuma ya zaɓi inda ya dace na musamman. To Allah ya sa wafaka shannun tabaka, sai ya dace da zaɓen wannan masallaci namu mai albarka ƙarƙashin jagorancin Al-Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Al-Qari Al-Bukhari Al-Qadi Sheikh Sam Adam. Allah ya ƙara ma jagora, ya ƙara hasken Al-Qur'ani, ya ƙara albarkar Al-Qur'ani. Wannan murya da ake daɗaɗa kunnuwanmu da zukatanmu da Al-Qur'ani da shi, Allah ya ƙara albarka ga wannan sauti. Wani garkuti ta bismara min mazamiri Ali Dawud. Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu. Al-Qur'ani yana cikin abin da ya sa a wancan karin muka yi magana a kan falalar Al-Qur'ani. Kuma kun san koyaushe aka haɗu sai an ɗan yi tsokana. Shi ya zo gabatar da ni sai ya ce wai ni ne bijimi. Sai da buga gefen dama na nace to ko abokin nawa shi ne Samiya? Na san dai a tafiyar tabu mun zo da shanu biyu ko mun bar su a can a masauki sai na ɗauko shi. To ban sani ba idan shehi ya zo bayani ya yi bayani. In ka zo kai na san bakinka, alhamdulillah bakinka ba a rufe yake ba, ka san rabin da za ka yi masa idan kai ne. Ni ne na yi da ni ne bijimin. Ina tare da Sheikh Al-Qadi
shima alƙari Abubakar Musa jiya dai aboki na kuma abokin karatu na kuma wanda wancan karon ma tare muka zo da shi Allah ya saka masa alkhairi duk da cewa ziyara ce ta abin da ya shafi farin ciki amma gaskiya yanayin da muke ciki idan za mu gaya wa kanmu gaskiya ba yanayi ne na farin ciki 100% ba duk abin da ya damu musulmi ko a ina ne a duniya ya dame ka ballantana abin da ya damu musulmai ba musulmi kadai ba kuma musulmi su zama suna kusa da kai ko da kai da kanka ba a taba ka ba idan aka taba wani bangare na ɗan uwanka musulmi to kamar kai aka taba al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan dukkan mu al'ummar musulmi a duniya kamar katanga ce gini ne guda ɗaya yashuddu ba'dahu ba'dahu sashi ke ƙarfafa sashi kuma al'ummar mu Allah ya ce al'umma ce ɗaya ɗaya gaba ɗayan mu abu ɗaya ne inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'ummar ta ko al'umma ce guda ɗaya duk abin da ya taba na ƙuryarta ya taba na wanda yake kowane lungu da saƙo wannan jiha ta Katsina tana ɗaya daga cikin jihohi waɗanda suka fi kowace jiha a Najeriya asali da tarihi da kuma muhimmanci na ɓangaren al'adunmu da kuma addininmu tana ɗaya daga cikin jihohi da tunda aka kafa ta ta samu ci gaba ta kowane ɓangare wanda har ta kamo waɗansu jihohi da da aka rigayi kinkirarsu kafinta sawa'un a arewa ne ko a kudu to amma tafiya ta yi tafiya jihar Katsina da jihar Zamfara a gefe da gefe kuma jihar Sokoto da jihar Kebbi waɗanda duka waɗannan jihohi ginshiƙai ne a arewa maso yammacin Najeriya inda suka fi zama masu ɗaukar hankali masu kuma cike tashoshi na labarai bisa ga halin da muka samu kanmu a ciki a waɗannan jihohi namu na rashin isasshen abinci dole da mu yarda da cewa muna da matsala ta rashin aminci ko da mu yanzu da muke zaune a cikin wannan masallacin an Allah ya amintar da mu amma kuma ba za ka iya tashi ka yi tafiyar kilomita 50 ba daga nan inda muke a waɗansu ɓangarori na jihar Katsina face sai ka ji tsoron kana iya faɗawa cikin rashin aminci idan ko har al'amarin ya zama haka to duk abinda ya ci wani ɗan uwanka a gefe kai ma baka fi ƙarfin ya iya cin ka ba ni'ima ce kawai da Allah ya ga dama ya san maka idan ka iya tarairayar wannan ni'imar ta ci gaba da wanzuwa a gare ka idan kuma baka iya ba ta yiwu kai ma a gobe a jarrabe ka da irin abin da aka jarrabe ɗan uwanka ɗan uwanmu waɗanda suke fama da rashin kwanciyar hankali daga waɗanda ba sa iya bacci da ido biyu sai waɗanda ido ɗayan ma ba sa iya rufe shi sun kwana da kwanaki sun bar gidajensu sun rufe kasuwanninsu sun yi hijira wa gonakinsu sun bar harkokinsu da makarantunsu waɗansunsu duk da yanzu ana shiga cikin yanayi na sanyi da hunturu amma waɗansu a cikin dazuka suke waɗansu a cikin garuruwa na makotansu suke sun zama ɗan gudun hijira masu arziki waɗansu sun koma talakawa masu mata waɗansu sun koma gwagwaye masu mazaje waɗansu sun koma wato mata ƴan takaba wasu ƙananan yara sun zama marayu waɗansu kuma iyaye sun koma wofi babu ƴaƴansu waɗansu suna jin tsoro akan dukiyarsu waɗansu suna jin tsoro akan rayukansu waɗansu kuma suna jin tsoro akan duka biyu babu wanda yake da tabbas wannan matsala ta zama ruwan dare da abubuwan da kake ji a nan jihar Katsina da jihar Zamfara da ma waɗansu yankuna da yawa bayan abinda muka daɗe muna ji a yankunan mu na arewa maso gabas jihar Borno da jihar Yobe sauran waɗanda wannan al'amari ya shafe su sai gashi mu ma Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da wannan jarrabawa ina da tabbacin cewa dukkan ku da kuke zaune a cikin nan kuna kallo na ina kallon ku babu wani mutum ɗaya da wannan abun bai shafe shi ba ko ta kusa ko ta nesa tabbas ya shafe ka ta fuskar kai kanka ko ya shafe ka ta fuskar danginka ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba ko ta ƙasa ko ta sama ko ta ɓangaren maƙotanka ko ta ɓangaren wani wanda da ka sani babu wani ɗaya daga cikin mu face wannan al'amarin kana mutalabbisan biha wannan damuwa tun tana ƴar ƙarama tana ta girma har ta zo ta zama kamar mun saba ma da ita don ka ji an ce an kai hari a gari kaza har garuruwan da da ba a tsammanin cewa wannan abun zai iya kaiwa har wuraren da aka fi tunanin shi ne zai fi ko ina abinci shi ne ka shiga masallaci ɗakin Allah amma garuruwa da yawa a cikin wannan jiha tamu an kai hari wa mutane an kashe su a cikin masallaci ɗakin Allah sannan abin takaicin da ya fi wannan gaba ɗaya shi ne ana kashe mu har a cikin masallaci har a inda za mu je mu kai kanmu mu roƙi Allah don ya kawo mana sauƙi shi ma ana iya bin mu a kashe mu amma duniya kuma tana kururuwar cewa ana kashe kiristoci ba mu ake kashewa ba saboda mu ranmu baya da tsadar da wani zai iya tallata wa duniya cewa mu ma ya kamata a ji tausayi mu balle a kawo mana ɗauki a mu ɗin ma target ne mu muna kashe kiristoci don haka za a zo a kwata wa kiristoci ƴancinsu na rayuwa wannan shi ne abinda ƙasar mu yanzu ta bayi gari a kai yanzu mun koma defensive sai dai wai mu ta ƙoƙari mu gamsar da duniya saboda ta rufe idonta ga barin kallon abinda ake mana sai dai mu ta ƙoƙarin nuna musu cewa wai ba kiristoci kaɗai ake kashewa ba tunda ba mu isa mu ce ba a kashewar ba sai dai mu ce ai mu ma ana kashe mu wannan kuma ba dalili ba ne ya zama daga mu kanmu zuwa gwamnatocin da suke saman mu zuwa sauran waɗanda suke da ta cewa a kanmu babu wani da muke jira cewa shi ne tabbas zai iya cire mana kitse a wuta ya kawo mana mafita a cikin wannan to wannan muhadara tamu za ta mai da hankali a kan tunda duk mun rasa ta ina ne inda mafitar take ya kamata mu lalubo ta ina manufar take mu a karan kanmu mu samar da ita babu wani abu da addinin mu ya bari wanda bai gaya mana ba a cikin alqur'anin mu wanzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay a cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yace babu wani alheri face ya gaya mana shi babu wani sharri face ya bayyana mana shi ya kamata mu san wani hali muke ciki kuma wani hali muke fuskanta kuma yaya za mu yi mu gyara na yau domin na gobe ya yi kyau hakika aminci da zaman lafiya wanda da muka dade muna cin moriyar sa kafin wannan jarabawar ta zo yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'ima da Allah zai maka kusan ma idan kana kirga ni'imomi kana iya sa shi a cikin mataki na farko wanda malamai ke sabanin akan da muhimmancin sa da muhimmancin addini wanne ne yake sama ta yadda idan za a rasa daya wanne ne ake iya cewa yayi aiki domin a samar da daya daya daga cikin manufofi na addinin musulunci shine kare darajar shi addini daya daga cikin manyan manufofi na addinin musulunci shine kare rayuwar masu addini ta hanyar sama musu zaman lafiya da amincin da za su iya addinin to wani lokaci ana sabani shin ana sadaukar da addini don a kare rayuwa ko rayuwa ce za a sadaukar don a kare addini Allah madaukakin sarki ya kaddara ran kowa daga cikin mu ya zama yana da daraja da alfarmar da ba za a taba shi ba sai da haƙƙi wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs a Allah madaukakin sarki ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a Allah ya ce ran mutum daya idan aka kashe kamar an kashe duk duniya ne wannan ran kuma idan musulmi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk duniya su mutu duniyar ma ta rushe a fata duniyar ya fi sauki a wurin Allah sama da musulmi daya ya mutu to wannan muhimmancin da rai ke da shi yasa wasu malamai suke gani ana gabatar da hibbun nafs akan hibbud din domin sai an samu annafs kafin addini yake tabbata shi yasa Allah madaukakin sarki yace man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kana iya sadaukar da addininka in an ce kace ka kafirta saboda ka samu ranka ya zauna kar a kashe ka in yaso a cikin zuciyarka ka bar imanin an hana ka sallah sai kar ka yi sallah ka bar ta a cikin zuciyarka sai ka yi sallah a ranka mutum bai sani ba kar ka motsa saboda in ka motsa za a kashe ka waɗannan duka maslaha ce ta addini amma ka ce zaka iya jingine su domin ka zauna ka rayu domin idan ka rayu ne daga baya zaka iya yin addini kuma sai da rai ake tabbatar da addinin a yayin da waɗansu malamai ke ganin cewa a'a sai dai ka sadaukar da ran saboda addini tunda Allah bai halice ka domin rayuwa ba ya halice ka ne domin addini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma yace a sadaukar da rayuwa saboda ja tsai da addini inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna duk wannan wai don ya nuna maka muhimmancin zaman lafiya ya kai yadda har ana tattaunawa a samu zaman lafiyar ko a samu addini wanne ne farko duniyar nan ba mu zo da ita ba mu zo cikin ta ba fa sai don saboda mu yi addini amma shi kansa addinin ana iya sadaukar da shi domin a samu aminci idan aka samu sai a tsaida addinin shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa wannan addinin daga farkonsa har ƙarshensa sai da zaman lafiya da aminci kafin yake tabbata yace idan an samu aminci sai a yi ibada falyabudu rabb hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum ubangijin da ya ba su aminci su bauta masa sai ya nuna amincin da ya ba su shi ya kawo dalilin da zai sa su bauta masa domin inda bai ba su amincin ba ba za su samu damar da za su bauta masa ba wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libas al-ju' wal khawf bima kanu yasna'un Allah madaukakin sarki yace wata al-qarya Allah ya buga misali akan ta ko ya buga misali da ita wanda take cikin aminci amma sai ta kafirce tayi butulci wa Allah sai Allah ya cire zaman lafiya sai ya kawo musu rashin zaman lafiya da rashin aminci. Yace ya tiha rizquha ragadan min kulli makan, arziki yana zuwa musu saboda sun samu aminci, domin idan babu aminci ba za a samu arziki ba, ballantana arzikin ya sa har ya yaukaka har a samu a bada zakka. Sai zama idan har babu aminci to ba ma za a bada zakka ba, ɗaya daga cikin rukunan musulunci kenan. Haka kuma sallah, Allah maɗaukakin sarki ya ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, fa in khiftum nagari da aminci. Haka aikin hajji ba ya tabbata sai an samu cikakkiyar zaman lafiya da aminci. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji kuma sai sara min alhaji, sai kun samu nutsuwa da kwanciyar hankali da aminci kafin aje ayi tabattu inda za a yi aikin hajji, in babu shi ba za a iya ba. Ko kun je aikin hajjin shi kuma ba za ku iya yin aikin hajjin ba sai an samu zaman lafiya, saboda in koda kun je can ba a samu ba to sai dai hakura a dawo. Allah ya ce fa in usintum famastaysara min alhaji, in aka hana ku aikin hajji saboda rashin zaman lafiya to ku yanka kanku ku dawo gida ku hakura da aikin hajji. Ana iya sadaukar da dukkan waɗannan fa saboda Allah yana so a zauna lafiya da aminci. Ashe aminci da zaman lafiya ba ƙaramin al'amari bane a wurin musulmi. Idan babu zaman lafiya mutane ma ba za su karbi annan mutanen Fir'aun da yin imani sai tsoro. Illa zurriyatun min qaumi, sai matasa waɗanda su za su iya suna da shakon zoban da za su iya jurewa ko ana jin tsoro, amma da tsofi da mata da masu rauni dukkansu sun kasa yin imani ala khauf, saboda akwai tsoro ba aminci, kowa yana jin tsoron kar a taɓa lafiyarsa kar a kashe shi. Shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam farkon addu'arsa da ya zo kafa garin Makka shine rabbi ja'al hadha baladan amina, Allah ka sa nan ya zama wani gari ne. Tun fa kafin ya kafa garin kenan, kafin ya yi addu'a a ce a bauta wa Allah, sai da ya ce garin ya zama na zaman lafiya. Kafin ya yi addu'ar a samu arzikin da za a riƙe garin, sai da ya roƙon zaman lafiya. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahla, bayan yayi kuma ya gama gina garin bai tashi ba, sai dai sake yin addu'a rabbi ja'al hadha junubni wa baniya an na'budu al asnam, wannan duk yazo bayan ij'al hadha al balada amina, dai nuna maka muhimmancin da zaman lafiya da aminci ke da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kokarin tsarewa mutane amincin su da zaman lafiyar su, yasa duk da Allah ya ce fasda bima tu'mar, duk da Allah ya ce kun fa anzir, amma haka yake zama da mutane su kuya a cikin daki, su kuya a gida, yana karantar da su yana ce musu su yi hakuri duk abinda aka yi musu kasurama, saboda kokarin tsare zaman lafiya da amincin su. Akan idonsa an kashe masa sahabbai da yawa, amma ba taɓa gani ya ɗauki fansa ba, saboda kada ƙilmi ya jawo bau, kar yana ƙoƙarin ramawa a kan an kashe Sumayya ko an kashe mijin Sumayya, ya zama garin yin hakan an kashe Sumayya an kashe Yasir a kan rasa mutum biyu, a je a kashe mutum ɗari ko sama da haka, sai dai ya ce musu ku yi haƙuri, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, sai mun haɗuwa aljanna, ku za ku ta same ku, mu sai dai mu yi haƙuri za mu kame. Wannan duk saboda muhimmancin zaman lafiya ne. Allah ya ce za a cutar da ku, za ku ga kowane irin tasku da musulunawa, amma ku yi haƙuri kar ku taɓa kowa, domin in kun taɓa zai jawo kuma a taɓa ku. la tublawunna fi amwalikum, za a taba dukiyoyinku. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, za a taba lafiyarku. Wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera. Da yahudu da nasara da masu bautar gunki za su ta cutar da ku da bakunansu, amma wal in tasiru wa tattaku, ku yi hakuri saboda dukkan su yi abin da zai sa a taɓa wannan ɗan amincin da ake lallaba shi. Wannan biyar nuna maka yadda aminci ke da muhimmancin da ana iya hakuri da koda abin da yake cutar da addini ne, saboda kada ya zama an cutar da rai, saboda ana lallaba ni'imar aminci komin karancinta a samu a ci gaba da lallaba ta kafin Allah ya bunƙasa ta. Bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina, Allah madaukakin sarki ya ga yayi ƙarfin da idan aka taba shi zai iya tabawa, kuma ba za a girgiza amincin ba. Sai Allah ya bashi dama, udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. A cikin wannan yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yakin Badar, sai ya zama ba a kashe musulmi ba kamar yadda aka kashe kafirai. Sai aka kira wannan yakin Yawmul Furqan, saboda an ci nasara an samu zaman lafiya da aminci. Amma da aka je yakin Uhud, sai aka kashe musulmi 70, su ma aka kashe musu 70. Amma ake kiran yakin Uhud a matsayin yakin bakin ciki, saboda an samu rashin amincin da har an kashe musulmi 70. Wai wannan duk don ka gane yadda ake muhimmantar da rai, yadda in dai har an kashe wani ko wasu, to ana gani wannan ba abun farin ciki bane. Shi yasa za ka ga ana jingina mutum ga yakin Badar a ce Al-Badari, amma ba a jingina mutum ga Uhud sai a ce Al-Uhudi, sai da ce shahida Uhudan, shi ma ya je, amma a jingina shi ga yakin, saboda an ɗauki yakin a matsayin ba cin nasara aka yi ba, saboda an kashe musulmi. Duk abin da zai sa a kashe musulmi, to a wurin addinin musulunci ba ɗaukaka ba ce. Duk da cewa idan an yi yakin dole a iya mutuwa, fa yaqtuluna wa yuqtalun, amma asalin manufar ita ce tuqatilunahum aw yuslimun, ba wai sun su kashe ku ba, amma a yanda aka saba shine za a kashe ku za ku kashe. Amma Allah manufarsa ita ce litakuna kalimatullahi al-ulya, ku kuje ku kashe su, saboda manufar Allah ita ce qatiluhum yu'adhibuhumullah, Allah yana so ya musu azaba ne da hannunku. Amma idan wanin ku ya mutu, to wannan hazima ce, ba haka ake so ba. To wannan ko a wurin yaƙi kenan fa, ballantana kai kana zaune a gida ba yaƙi kaje ba, ba tsokanowa kai ba, a ce fitina ta zo maka har gida irin halin da muke ci. To ballantana kuma wata fitina da ba wasu abokan gaba ne, a ce kafirai ne daga wata ƙasa ba, ba waɗansu rundunoni ne waɗanda za su zo muku wanda suka fi ƙarfi a hukumance ba, irin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu a Ahzab, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun. Ba ba irin wancan bane, wannan mutane ne daga cikin ƴan uwanku, mutane da kuke zaune tare da su, amma suka zama ƴan tawaye ko ƴan ta'adda ko ƴan tada ƙayar baya, su ne waɗanda za su bi ku har gida. Wanda ya fita yaƙi aka je aka yi guburzu aka buga da shi, wannan da dama-dama ko an kashe shi dama ya shirya, kuma tun kafin ya tafi sai ya yi wasiya, amma wannan mutum ne ya tafi kasuwa bai dawo ba, fala yastati'una tawsiyatan, shi bai wasiya ba, wala ila ahlihim yarji'u, kuma bai dawo gida ba, daga can ya wuce. Ko wani ya tafi gona ne ya je neman abinci, shi yana neman abinci a jikin ciyawa, shi kuma ana neman ransa a jikin gangan jikinsa, ana neman kuɗinsa ba na jikinsa yanzu ba, har na ƴan uwansa duka su ma su kawo don a fanshe shi, a kawo ɗin kuma ta yiwu a ƙarshe a kashe shi. Wannan wata irin fitina ce muke ciki.
kai kace a tarihin musulunci ba taba ganin fitina makamancin irin wannan ba. Galibin fitintunu da aka saba a cikin kasashen musulmi shine ko dai ya zama abokan gaba ne daga waje za su kawo hari, ko kuma fadan yakin ba sasa a cikin gida. Amma wannan mu ba yaki ake ba, amma ana muku abinda yafi irin wanda ake a yaki. Idan muka yi nazari a kan halin da yanzu muke ciki na rashin aminci, duk wani abu na rashin aminci akan yi shi ne a yanda aka sani a tarihi zuwa waɗansu kwanaki da za a ce ana yaƙi kaza, ana gama magana ta ƙare. Amma yanzu kai ba yaƙi ake yi ba, amma kuma baka da aminci idan ka shiga sai yadda kaga ka fita, baka da aminci idan ka fita sai yadda kaga ka dawo. Wannan duk yana daga cikin fitintunu da aka jarrabe mu da su a cikin waɗannan jihohi namu. Ko babu wata jiha inda a arewacin Najeriya ne da zaka ce 100% nan kai kana da amincin da ba abin da zai iya faruwa da kai, tunda har a fadar gwamnati ta Abuja ana ɗauke-ɗauken mutane kuma ana kashe su. Musibar mu ta kai halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To tunda mun san da halin da muke ciki, kuma mun gane muhimmancin da aminci ke da shi a wurinmu, da daɗin da ake ji idan akwai aminci, duk wani abin da ka san ɗan adam yana jin daɗinsa, idan babu aminci fa ba daɗi wannan abu. Wallahi, saboda kai yanzu da kake zaune lafiya kana tunanin ka ci abu mai kyau, ka sa abu mai kyau, ka hau abun hawa, ka shiga gida, ka yi wacece, ka je inda kake so. Duk irin waɗannan abubuwa idan babu zaman lafiya duk ba su ake tunawa ba. Ana struggling ne for survival. Yaya zan yi in rayu in kai gobe? Shi ma babu tabbas. Kai yanzu ba tunaninka me za ka kai gobe ba ne fa, me za ka yi gobe shi ne tunaninka. Amma wanda bai da aminci yana tunani ya zai kai gobe, shi ma ruwansa da me za a yi a goben bai zo kan wannan ba. Shi yasa idan babu zaman lafiya fa ba wani abin da mutum zai ji daɗi. Tafiye-tafiye zai tsaya ƙyam, ba wanda zai iya zuwa wuri, ko wani ya tafi ko wani ya dawo. Kun sani lallai akwai yankunan da baka isa ka tashi ka je ba, ko da akwai ƴan uwanka a can, su ba su isa su zo wurinka ba, ko da akwai ka a nan. Saboda siru fi halayaliya wa ayyaman aminin, kuma ba a shiga kowane gari sai udkhulu misra insha Allahu aminin. In ba aminci ba za a yi udkhulu ba, ba mai shiga ba mai fita. Makurar inda mutum zai ji daɗi a duniya na ƙarshe, inda ya fi ko'ina ultimate jin daɗi a duniya shi ne aljanna. Amma ko ita fa sai da Allah ya ce akwai aminci kafin aka samu tabbacin a in ka je hankalinka zai kwanta. Innal muttaqina fi maqamin amin, Allah ya ce a wurin akwai aminci ba insecurity. Saboda inda ya ce fi maqamin yashuru bai faɗi wani abu na aminci ba, to za ka fi jin tsoro cewa ta yi kwan an shiga kuma fa akwai ɗan tashin hankali. Daga baya a ce za a kwantar da tarzoma ƙura za ta lafa, babu wannan. Kuma aka zo shiga sai a ce da su udkhulu ha bi salamin aminin, ku shiga kuna cikin aminci. Tun anan an gaya maka cewa akwai aminci, in ka zo shiga sai a ce maka ka shiga cikin aminci. Bayan sun shiga ma sai Allah ya ce wahum fil ghurufati aminun, suna cikin aminci a gidaddajinsu a ɗakunansu. Saboda in babu wannan zaman lafiyan fa ba za a ji daɗin aljannar ba. To sai ga munan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk yadda Allah yake ƙaunar wannan al'umma, duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake son wannan al'umma, yake da kishi a kanta, kuma ya bar duniya da tunanin me za ta faɗa a cikinsa. Kuma mafi gatar al'umma da Allah ya taɓa yi a duniya, kuma mafi alherin al'umma, amma yau gashi ta shiga cikin hali na ni'asu, baka da tabbas akan makomarta, kuma kusan ba mu ne kaɗai a nan ba, kusan dukkan inda al'umman musulmi suke a duniya babu inda za ka ce 100% suna zaune a cikin aminci. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina kamar da yake cikin asbabul nuzul Imam al-Qurtubi ya kawo wannan kisa karkashin tafsirin aya wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا
kicewa wani sahabi ko wasu sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah mun yi zaman shekara da shekaru a makka ana cikin wahala da tasku da kunci da rashin aminci yanzu mun zo madina ba an ci gaba da haka ko shi ne za mu samu aminci ne mu ka buwa mu da na rayuwar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu cewa muna aiki ne saboda sai an kashe wutar baya an kuma daidaita kyakkyawan foundation ta yadda daga baya al'umma za ta zauna a cikin aminci yace za mu kai lokacin da baka bukatar makami a kusa da kai amma za ka zauna lafiya ka shiga ka fita ka je ka dawo a cikin zaman lafiya sabai suna ikon Allah wannan lokacin zai zo Allah ya rantsa musu yace yanda kuka ji ya gaya muku nan haka ne wala yubattilannahum wallahi sai Allah ya canza muku tsoron da sai ya koma zaman lafiya ilai kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wajen aiki da na addini da na duniya sai da ya kafa gwamnati ya kafa addini ya zama addini ya kiyaye maka amincin zuciya na tsakaninka da ubangiji alladhina amanu wa amilus salihati alladhina amanu wa amilus salihati ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ya tabbatar musu da aminci irin na ruhi sai ya tabbatar musu da aminci kuma na gangan jiki shine ta hanyar tabbatar da doka da oda da idan mutum yayi a masa ya tabbatar da hakikar walakum fil qisasi haya sai kowa ya samu aminci sai zo mutum ya fito ana tadi ana yau ikon Allah mu ne zamu yi tafiya mu ne za mu je duk inda muke so ba tare da kana jin tsoron wani zai taba ka ko kai ko dukiyarka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan al'umma bayan ya gama aiki gaba daya Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bayan an gyara kar ku bata me ya bata mana ne bayan an daidaita kar ku wargaza me ya wargaza mana abubuwan da suka jawo mana rashin zaman lafiya suna da yawa babu lokaci na tattauna su zamu tsallaka kawai muje yaya zamu yi mu dawwamar da zaman lafiya mu dawo da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana al'umman nan akai don annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar al'umma a wargaje a dagule ba sai da ya gama komai aka samu abubuwa sun daidaita kafin ya kwanta dama alaihi salatu wassalam sai zama yanzu an daina ka masa hari sai dai shi ya kai an daina kwatan nasa sai dai shi ya kwata an daina taba shi sai dai shi ya taba ya nuna hakikanin walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin to menene zai iya dawwama mana da zaman lafiya abubuwa guda huɗu ne guda biyu na addini guda biyu na rayuwa kowane ɗaya dole ne kowane ɗaya dole ne idan ku musulmi ne to kafin Allah ya tabbatar muku da zaman lafiya sai kun yawo guda biyu amma idan arna ne ba dole sai su yi waɗannan ba saboda ita rayuwar duniya jarabawa ta addini ga mu'minai Allah yake yi jarabawa ta addini kafare ba abu saboda ba su shigo ciki ba tukun a hasiban nasu an yi turaku an ya kunu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim aymina alladhina qalu amanna wanda ba su ce sun yi imani ba wannan Allah baya musu irin wannan jarabawar shi yasa zaka iya zama garin kafirai kaga ana aminci ko ba su bautawa Allah ba amma musulmi ba su isa ba shi yasa duk wanda ya ci riba a cikin mu'minai dole sai Allah ya kama shi yamhaqu Allahu riba wa yurbi sal amma in kafiri ne ya ci zai iya zama lafiya ku gane bambanci saboda su dama duniyar ita ce tasu to Allah zai iya barin musu su ci yanda suke so shine banar qulta matta bi kufrika qalidan shine wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una amma an je lahira ne kafin su ayi musu nasu. Wannan na faɗa ne saboda wasu da wautar su sai mutum ya ce, to kasa ka zafa su ba su yi imanin ba kuma duk da haka sauna da wani lafiya, su ba ka ciki wannan jarabawar. In dai kun ce kun yi imani to dole sai kun yi abu biyu, in ba haka ba sai Allah ya kawo muku rashin zaman lafiya. Saboda idan ka ce wa Allah kai za ka yi kafirci zalla, sai Allah ya barka sai ka ci kafircinka, dama ka san makomar ka shi ma ya sani. Amma ka raba kafa, ka yaudari Allah, ka yaudari kanka, to Allah ba zai karɓi wannan ba, nan dole sai ya maka tun a nan duniya. An fahimta? Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya yi imani ya yi imani da gaske, kuma kyautata imani, kuma ya tsaida addini, wannan zai sa ya samu zaman lafiya. Idan ko ya tsokane addini ya ce ya shiga, kuma ya kiyaye addinin, to Allah ba zai bar shi ya zauna lafiya ba. Ana fahimtar wannan da kyau? Wannan shi ne ma'anar wannan aya. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amman ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Su bauta mun kar su bin shirka, to zan canza musu tsoro ya koma aminci. Wannan shi ne sharadi na farko. Shi ne falyabudu rabb hadha albayt. Saboda gaba ai musu ne at'amahum min ju, a cire muku yunwa, wa amanahum min khaw, a kuma ba ku aminci. In kuna son arzikin duniya da kuma amincin da zai sa ku ci arzikin hani'an bari'a, to falyabudu rabb hadha albayt. Ina fata ana fahimta. Wannan shi ne fassarar da Allah ya yi a cikin walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat. A albarkatun duniya ba a cin gore su sai akwai aminci. Sai Allah ya ce abinda ya sa shi ne walakin kazzabu fa akhadnahum. Baka dole sai an kama ka idan ka karyata ka ki kai abinda aka ce din. Wannan shi ne ka'ida ta farko. Dole ne malamai su ci gaba da karantar da al'umma addinin Allah, kuma a ce irin wanda a cikinsa akwai ya'buduna ne, a bauta wa Allah babu shirka a cikin bautar, a riƙe Allah da gaskiya, a yi imani da shi, a kaɗaita shi, sannan a aikata aiki mai kyau. Idan aka samu wannan to tabbas za a samu aminci. Ba dole ba ne idan an samu wannan kadai daga an gama sai a fara samun aminci, sai an cika sauran. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga dewan ya fara bautawa Allah, kuma duk sahabbansa sun ci gaba da bautawa Allah, amma ba su samu ba sai da aka cike sauran. Don haka kar wani ya ce to an gama yin imanin har zuwa yanzu akwai sauran sharuɗa. Abu na biyu a addini shine kar ku dogara da ibadar ku, kar ku dogara da ƙarfinku, ku yi addu'a. Ku yi addu'a, ku yi addu'a. Kuma ita addu'a ba a daina ta ko da an ga Allah ya riga ya karɓa, ballantana ba a riga ba an ga ijabar ba. Ana fahimta da kyau? Ita addu'a ana yin ta ne har a mutu ba a dainawa. Yanzu akwai ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina addu'a a rayuwarsa. To amma akwai abin da ya roƙa ne da Allah bai masa ba. Don ko an yi maka za ka ci gaba da addu'a. Mu kuma abin da muke yi shi ne, yau inda wani abu zai taso ba fa za mu yi addu'a da gaske ba, za ka ji an ce jama'a yi addu'a, amma in tambaye ku tsakani da Allah, idan an ce a yi addu'a, waye a cikinku in ya yi sujada yakan tuno da an ce ana kaza da ya yi sujada shi ma ya tuna ya yi addu'a wa waɗancan? In gaza mutum ya yi to an saci nasa ko na kusa da ki ne ko abun ya zo kansa, amma ya addu'a wa waɗancan, ko kuma Allah ka ɗauke wa Najeriya, mutum baya tuna Najeriya sai idan dala ta faɗi. Idan wani abu zai fito an ce ana raba wani bashi, sai ya ce shi ma zai cika. Ana magana a kan wane ne shi ma zai nema, galibi abinda mutum ke tuna Najeriya, amma ya tuna Najeriya a kan ya yi mata addu'a da gaske. Shi ko Allah abinda yake so shi ne falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u.
ina ma da lokacin da kamun mu yazo su zo su kaskanta gaban mu shi kawai abin da Allah yake so kenan amma kamar hayyo ba mu ji wannan kiran ba yanzu da za a ce ayi alqanut Allah gafarta yana yi kwana daya biyu wani zai ce ka bare zo wannan masallacin malimin ne yana over time kuma baya so ayi addu'a shi ana fata masa lokaci shi ba zai yi ba kuma shi baya so ayi sannan duk yadda aka yi ta kira akan ayi addu'a ayi addu'a malamai nawa ne ma suka amsa cewa ayi addu'a idan dai shi abu bai zo kansa ba to ba fara ba tunda bai zo kansa ba amma wallahi inda mun gane yadda addu'a take da muhimmanci a gare mu wallahi da mu zauna zuwa yanzu har yanzu akwai fitina akan mu ba wallahi da addu'ar mu sai ta sa Allah ya dauke ita addu'a idan ka bagari kowa ma ya yarda zai yi aka tashi da gaske wallahi sai Allah ya karba Allah ba wasa yake ba in dai aka tashi da gaske aka nuna wa Allah kaskantar da kai kuma kowa yayi to wallahi sai Allah ya amsa amma idan wasu za su yi wasu ba su damu ba to ai damuwar ta kowa da kowa ce to haka wasu tunda ba su damu ba sai a bari nan da kuka damu ayi lokacin da annabi Yunus Allah ya turo shi yazo ya wa'azi wa mutanen sa yazo ya musu wa'azi sai suka yi karba sai Allah ya ce mishi idan ba su yi imani ba su ma kaman sauran da tamatta'u fi dalikum salatata ayyam zuwa kwana uku za a halaka su dai gaba aiko ba sai ya tafi ya fushi in zahaba mukhazima su kuma sai suka dawo sai suka ce kai mun fa ga mun fara ganin alamu fa ku tashi mu yi addu'a sai suka fito gaba ɗayan su kansu da kwarkwatar su da ɗan kananan yara da dabbobin su suka taso a gaba sai suka fito kofar gari sai suka kwanta gaban Allah suka ce ya Allah mun tuba mun yarda da gaske ne zamu yi imani Allah ka yafe mana wannan addu'a ta su ce fa kaga da fa arna ne amma da yake sun nuna wa Allah sun dawo sai Allah ya ce annabi Yunus alaihi salam sai ya sake dawowa dawowar sai ta sa shi sai da ya sha wahala domin sai da ya fada a cikin kifi kifi ya haɗiye shi aka sake dawo da shi tuku wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fa amanu sai aka sake dawo shi aka ce wannan asabin din sai ka cika albarkacin addu'ar su ce mu ko tsakani da Allah ba mu addu'a tsakani da Allah in dai asalin yadda addu'a take ne wallahi ba mu addu'a da ka zo ya tsin badar fa Allah ya yi alkawari wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam cewa zai ci nasara kuma ya tafi tare da confidence amma na rantsa da Allah wasu sun yi bacci idu bashikumun nu'as waɗansu suna tsaye waɗansu suna mai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yayi haka yana addu'a wallahi har garin Allah ya waye bai saki hannunsa ba yana addu'a yana ce ya Allah in ka bari aka kashe mun waɗannan to ba za a sake bauta maka ba Allah ka tsare mun waɗannan Allah ka bani nasara Allah fa ya masa alkawari fa Abubakar yazo yana dawo masa da mayafinsa da yake faduwa yana ce ubangijinka ya ji kukanka amma wallahi manzon Allah bai daina ba wanda muka dauki addu'a ne bayan an zauna lafiyan fa an yi shekara 10 a Madina shekarar da daga wannan shekarar zai bar duniya amma da ya tafi aikin hajji da ya tsaya a Arfa bayan ya yi sallar azhar da al'asar wanda ya yi su tun farkon lokacin azhar ne amma na rantsa da Allah da ya tsaya a filin Arfa ya kalli alqibla ya daga hannunsa yana addu'a yana addu'a yana addu'a bai daina ba sai da rana ta faɗi ina so ka kinda mu awa nawa ne a ce an yi sallar azhar karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 karfe 6 akalla kafin rana ta faɗi ko awa nawa kenan yanzu don Allah akwai wani a cikin mu da ya taba yin awa guda yana addu'a yana haka mu ne muka dauki addu'a ne galibi wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa kansa yake ruwa al'umma ne shi Allah riga ya bashi ya gafara min Allahu ma taqaddama min dhanbika ya ce an gafarta maka na baya an gafarta maka na gaba amma duk da haka zai ce rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sau 100 in yana zaune kuma an ce an yi maka wanda zaka yi a gaba ma an maka ina so wai ku gane yanda manzon Allah ya dauki addu'a ne fa amma mu akan wannan magana zaman lafiya kwatkwatan an ce ayi addu'a kana tuna suwa ne zai addu'a ko a sa wasu soke qur'ani wannan duk ba addu'a bace addu'a ita ce ka tsaya tsakaninka da Allah ko a koye ko a bayyane ko tare da wadansu kai addu'a da gaske ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ka kaskantar da kai kuma a koye idza darafahu nida'an khafiya a koye ba kowa kai wa Najeriya kai wa Katsina kai wa garinku kai wa dan uwanka kai wa kai wannan da gaske sannan kai wa kanka haka muke yin addu'a to idan ba mu iya tsayawa a cikin abinci mun yi addu'a ba to ba za mu zo mu yi addu'a a cikin rashin abinci dole za ta sa mu yi addu'a shi Allah abin da yake so shi ne bayinsa su nuna cewa la yastaghuduna anhu tarfata ayn su ba za su iya tsayawa da kafansu ba sai abin da Allah ya musu to shi Allah in kullum kuna nuna cewa sai shi to zai buku amma in kuna nuna ku ma za ku iya sai bar ku ku taba kuma in Allah ya bar ku ba za ku iya ba don haka da gaske nake wallahi har yanzu addu'ar da muke bata kai addu'ar da ya kamata mu yi ba wani kiyamun laili ne muke yi sahabbai fa kalilan min al-layli ma yahja'u da su Allah yake yi a wayi gari kuma bil ashabi hum yastaghfiru ana tashi kuma a tafurin yaki kuma aje ayi yaki wani lokaci ma a cikin azumi a tsakiyar azumi fa aka je aka yakin Badar a cikin tsananin zafin rana aka tafi Uhud alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra amma a hakan ba duk wani zai tsaya kada a kwana ana addu'a ne ana sallah gobe kuma aje a wuri ana yaki kafin aka samu cin nasara mu yanzu ba a ce mu je yakin ba amma ku yi addu'ar kawai kaga gare mu wallahi jama'a mu yi addu'a ba ma da wani makami da ya wuce waɗannan abubuwa guda biyu in dai a addini ne mu rike Allah mu koma gare shi sannan mu roƙe shi mu ɗauki darasi daga annabi Ibrahim alayhi salam rabbi ja'al hadha baladan amina rabbi ja'al hadha albalada amina sai Allah ya amsa ya ce wa man dakalahu kana amina to mu ma idan muna so mu ce wa garin mu rabbi ja'al hadha albalada amina addu'ar annabi Ibrahim bai wa katsina ba bai wa bauchi ba bai wa yayi wa makka ne kuma ta ci gajiyar kai nan sai kun yi da kanku wallahi jama'a mu yi addu'a da gaske shi abokin gabanka idan ya ga da gaske kike addu'ar fa addu'ar ma za ta bashi tsoro ya daina maka ta'addanci ko ba gaskiya bane shi yasa idan wani dan ta'adda ya kama kai ga kana addu'a shi kansa yana iya sa ya kashe ka saboda ai ya san addu'ar za ta kashe shi shi to a madadin taka ta kashe shi gara ki ya kashe ka to idan duka garin kuka tashi da yin addu'a da gaske to na rantsa da Allah su ma za su ji tsoro ai sun san Allah ya fi karfin su ma tsakani da Allah addu'ar da ake yi bata kai yadda ya kamata a yi bane kawai mun yi imani da Allah kuma mun yi imani addu'a gaskiya ce kuma mun gaskata Allah da Allah ya ce ud'uni roke ni astajib lakum zan karba muku wannan ayar an soke ta ne saboda wadannan su ne matakai na addini sai matakai guda biyu na rayuwa wanda kowace ƙasa tana buƙatar su da ku masu yin addini da waɗanda ba sa addini su za su rike su su kaɗai sun ishe su shine gwamnati ta sauke haƙƙinta akan mutane sannan abu na biyu shine gwamnati ta tsai da doka akan wanda yayi ba daidai ba waɗannan abubuwan guda biyu in dai akwai law and order a ƙasa sannan akwai justice tabbatar da adalci mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa billahi allazi la ilaha illa huwa za a zauna lafiya duk abin da zaka ji genesis din da zai jawo kowace fitina to akwai wanda yake korafi da cewa an danne masa haƙƙi duk inda zaka ga fitina ta taso akwai abin da ya jawo ta akwai laifin gwamnati a ciki amma idan aka yi wa kowa adalci shi yasa waɗannan abubuwan kaɗai su suka rike ƙasashen turawa su suka fi kowa zaman lafiya suka fi kowa aminci aka fi kowa arziki saboda sun rike waɗannan abubuwan guda biyu ne kaɗai kowa an bashi haƙƙinsa sannan kuma idan ka taɓa doka doka za ta taɓa ka idan ka taɓa wani ba za a jira wani sai ya rama ba za a rama masa mu haka ake yi duk wanda kaga bai take doka ba bai samu dama bane kawai kuma kowa ma yana son damar ya hau inda doka take ba wai don ya tsaida ita ba sai don ya take ta saboda tai masa amfani ba don shi ya wasu amfani da ita ba amma a gwamnatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwamnati ce ta kowa a bashi haƙƙin sa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi adalci wa kowa kuma duk wanda ya cancanta Annabi ya bashi abin da ya cancanta na wajibi ya musu fa aufi lana alkaida ya ƙara da wata saddaka alaina har abin da basu cancanta ba ma yana raba musu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan waɗanda suke ƙarƙashin sa ya basu waɗanda suka kawo masa hari za su yake shi ma sai ya basu kuɗi abinda aka yi a Hunain kenan ta yaya zai faɗa da kowa saboda dama duk rigimar da kake gani ake yi a duniyan nan fa akan abun duniya ne akan kuɗi ne akan wace ce saboda wannan kuɗin da shine rayuwar take amwalakumul lati ja'ala Allahu lakum qiyaman in baka ci ba ka raba wa mutane kowa ya samu nasa za a zauna lafiya amma idan kace kai za ka ci da kai da waɗansu kuma ba za ku ba wasu su ci ba to wallahi ba za a zauna lafiya ba ko mutum ya zo ya cinye ka kai ko kai in ka fi ƙarfinsa ya cinye ɗan uwansa rayuwa haka ne kawai take to ya zama dole ne gwamnati ta yarda da cewa tana da alhaki akan wannan abu shi yasa duk wanda ya rubutu na bincike akan abin da ya jawo rashin aminci zai ce maka dole akwai laifin gwamnati a cikin rashin adalci mun zama a cikin ƙasa da take ɗaya daga cikin ƙasashen da ya kamata a ce ta fi kowa a duniya arziki tana cikin ƙasashe ita ce ta shida waɗanda suka fi kowace ƙasa a duniya arzikin man fetur na ɗiba ka sayar ba sai ka ƙera ba ba sai ka dafa kawai ka ɗiba sai a zo a saya ka tona ƙasa ka ciro datti sai a ce ana so za a saya duk duniya ba wanda Allah ya musu irin wannan kamar irin ƙasashen Najeriya shi ne man fetur gurɓatacce fa ka ɗebo shi amma ana so za a saya shi ne arziki Allah ya bamu amma kuma ƙasarmu tana cikin ƙasashen da suka fi kowa a duniya kuma yawan adadin matalauta me amfanin arziki Allah ya bamu yawan al'umma wanda annabawa suka yi ta addu'a Allah ya basu yawan al'umma duk wanda aka basu sai an ce musu ku tuna in kuntum qalilan fa kasarakum yawa yana daga cikin arziki Allah ya bamu yawa ya bamu kuma arziki mai yawa da ya ishe mu amma bai isa hannayenku ba kai za a zauna lafiya duk wanda kaga bai ta'addanci ba bai samu dama bane kawai in aka ci gaba da irin wannan to kowa ma na iya zama dan ta'adda saboda mutum in ya tashi da safe bai karya ba to komai ba zai iya faruwa wallahi saboda haka wannan dole ne duk abin da ake ta yi ana ta dukan jaki ne kawai ana ta dukan taiki ne an bar jaki dole sai an koma tushe mari ƙarerayi a siyasance ƙarerayi a kan an yi kaza kawai a yi nagarta idan ɗan adam yana ana yin aiki ba bukata ba gwamnati ce an yi kaza duk ƙasashen da ake aiki abinda ka ji ana yi a Najeriya a sa wayyau ana buɗe kaza duk ba a yi a sauran ƙasashe wallahi an taru za a ɗauki commissioning ɗin kaza duk wannan abu an wuce su saboda za ka gani a idonka baka bukatar sai an ce maka wai an yi kaza ayyukan wane guda kaza ba yake faɗan wannan ba a bukatar su saboda kuna gani a ƙasa ba sai an gaya muku ba amma mu ba haka ake yi ba sannan abu na ƙarshe shine doka ta yi aiki a dukkan duk wanda ya taɓa doka da Allah ce walakum fil qisasi haya idan kuna so ku rayu fa to fa wanda ya kashe a kashe shi ana yin haka a Najeriya yanzu rabonka da kaje an kama waɗansu a ce yau gashi za a kashe su saboda sun kashe wasu tun zamanin mulkin soja fa yanzu muna zaune a cikin ƙasa ne wanda za a fitar da list ɗin da shugaban ƙasa ya yafe musu sai ga har ciki har waɗanda suka yi kisa wanda kuna jira a ce kuna Allah ya isa da tuntuntuni me yasa ba a kashe su ba to yanzu ba take ake ba sai a ce an yafe musu wannan wata irin ƙasa ce ta yaya za a yi a zauna lafiya da irin wannan kuma waɗanda suke yin kashe-kashen nan za a kama su ba za a kama su ba amma in an kama su kai da kanka za ku zo ku sake haɗuwa da su a kasuwa kana ce za ka taɓa shi kai kuma a kama ka ce wace ka taɓa la ilaha illallah a haka ne za mu je manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni a gwamnati na idan ya fata ciki na tayi sata sai na yanke mata hannu ba wani ta abu ba law anna fatimata bint muhammadin sarqat laqata'tu yadaha yace wallahi da a ce fatimatu za ta yi sata sai na yanke mata hannu a cire hannu ba waye kaga ya kashe wani yanzu an kama sai aka cire masa dan yaka ya kashe mutum amma sai a sallame shi kuma daga baka ji an ce an bashi fama shikenan ce sa hanyar zaman lafiya ne gaba ɗaya ba mu ma kamo ta ba kwata kwata idan muna so zaman lafiya da aminci ya tabbata mana to sai mun yi koyi da abinda kasashen da su ba ma musulmi bane su ba su da wata ayar da tace mu su yi wannan amma sun gane a jikin su dole su yi haka idan ba a yara ba to Allah ya tsare munin ba zai tsaya akan mu ba sai ya ji ya taba har da gwamnati wallahi gwamnatin sai ta gagara abubuwan da kuke ta gani a kasashe suke faruwa ai nan ba mu fi karfin irin wannan jarabawan ya same mu ba Allah ya tsare mu ne albarkacin abinda Allah ya ga dama da hikimarsa muna fata Allah ya ci gaba da tsare mu Allah karka kama mu da ayyukan wawayen cikin mu Allah ka tsare mu da tsayawar ka Allah ka ni'imtar da mu da ni'imarka ta aminci ya Allah mun tuba Allah ka gafarta mana ku hakuri na ja lokaci ba haka na so ba abinda na faɗa daidai Allah ya bada lada kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh zai shehi Sheikh Abubakar Musa jiya ba sai na gabatar da kai ba bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa sahabatil ghuril mayamin wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمي إذن دورا أكم وانا غاقار من نسيحة بكما غلا غلا كالمومي ولا نسكة تقى دكا ونسهاشي دا أكي بكاتر أكي أنشي وانا أبو أكان سأكم وانا موضوع إبا وانا دموانا مالا نمو أستاذ الدكتور Mansur Isa Yalwa hafizahu Allah ta'ala da batar Allah ya saka masa da alkhairi jikina yayi sanyi aibu musamman da malam yayi magana akan sha'anin addu'a domin na san rauni na ku kan ban san ya kuke ba ina ganin kun fi ni kirki wajen kyakkyawar alaka da Allah madaukakin sarki da nuna masa damuwa da bukata wannan ya taba ni sosai ban sani ba ko ku ya taba ku Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya mu cikin nagartattun bayinsa aminci da zaman lafiya ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah wanda kamar yadda malam ya gabatar ka iya cewa sama take da kowace irin ni'ima domin a cikin alqur'ani mai girma ni'imar aminci ta gabaci aqida ni'imar aminci ta gabaci addu'a ta gabaci tsayi da sallah wanda yake nuna cewa tana kololuwa a cikin ni'imomi amma ba wanda zai iya fahimtar ni'ima ce sai wanda ya rasa ta wanda yazo baya iya kyakkyawan bacci wanda aka wacce iyalansa wanda aka yanka babansa idansa wanda aka tashi garin su suna ji suna gani aka kora na korawa wanda suke jin kukan bindiga ko wanda kwanan nan yake ba da labari ta wurin gidansa yake ganin masu mashina suna wucewa da makamai kuma suka shiga suka operation suka zo suka wuce wanda ya ga wannan shi ya san me ake nufi da zaman lafiya kuma wanda ya ga wannan shi ya san ni'imar zaman lafiya amma mu musulmai da yake ba gida dawa bane sai in wanda bai san me addinin ba alqur'ani da sunna ba abin da muskarantar da mu ba Allah subhanahu wataala da uslubi daban-daban ya sha bayyana mana a cikin Al-Qur'ani mai girma wannan amincin ni'ima ce daga gare shi. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in, Allah ya rizqa min ladunna. Awalam numakkin lahum haraman aminan, shin ba mu samun musu harami amintacce, wurin zaman lafiya da kwanciyar hankali, sannan dukkan dangin ƴaƴan itatuwa da abinci daga ko'ina ana shigo da shi. Allah ya ce wannan fa arziki ne daga gare mu, da zaman lafiya da abinci. Allah ya ce arziki ne daga gare mu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi, ba sa ganin mun sanya harami guri mai aminci na zaman lafiya, amma kewayen harami kuma ana ta wabtar mutane, ana ta yaƙi, ana kashe-kashe, ana ɗauki ba daɗi, ana rigingimu. Allah yana nuna mana wannan kayan sa ne. Allah ya goranta wa Qurayshawa, falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amarahum min khawf, su bautawa. Me yasa ba za su bauta wa Ubangijin wannan ɗakin ba, wanda ya amintar da su, wanda ya ciyar da su daga yunwa, sannan kuma ya amintar da su daga tsoro. Ni'ima ce daga Allah maɗaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Annabi alaihi salatu wasallam yace wanda cikinku ya waye gari yana da aminci a cikin jama'arsa, sannan gangar jikinsa ya tashi lafiya kalau, sannan yana da abincin da zai ci a wannan yinin, to ba ɗan gata kamar sa, tamkar an ba shi duniya ne da kuma san cikinta. Duk abin da kake gani a duniya kake ɗauka, in ka same shi ka ji daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka samu ukun nan to kai kuro, ka samu jin daɗin duniya. A ce jama'arka ana zaune lafiya, ba ka tsoron fita ka je ka dawo, ba ka tsoron zuwa gona, ba ka tsoron zuwa kasuwa, ba ka da tashin hankali in ka kwanta, za ka shimfiɗa tabarma a tsakar gidanka kai bacci lokacin zafi, ba ka da matsala, za ka hau mota ka je ko ina a garuruwan yankinku, ba komai, ba ka da matsala. Sannan gari ya waye, kana da abin da za ka ci, sannan lafiyar ka kalau, ba zazzabi, ba makyarkyata, to ka ɗauka cewa ka fi kowa gata. To amma muna da wannan ɗin, har yanzu ba ma miƙa wa Allah maɗaukakin sarki kayansa, sai zan akwai ƙarancin godiya. To mu yarda da ni'imar Allah a kanmu, mu karɓa ko mu yarda wannan kayan Allah. In Allah ya ga damar ya jarabe mu da firgici da tsoro, to babu yadda muka iya sai mun tsorata. Wa nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, Allah ya ce bashirir sabirin. Sannan ɗan adam da kake ganinsa, Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ɗan adam yana da yawan zalunci kuma ga jahilci. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ɗan adam da kake ganinsa maƙetaci ne sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya wa alheri. Ɗan adam yana da mugunta, baƙar mugunta. Ka dubi dukkan makaman da aka ƙera, makamai da aka ƙera, masu gajeren zango da masu nisan zango da na kare dangi da bama-bamai da motocin yaƙi kamar na gidan wuta da jiragen sama na yaƙi da jiragen ruwa na yaƙi, ba kuraye za a kamo ba, ba giwaye za a kamo ba, ba zakoki za a kamo ba, ɗan adam ne, sharrin ɗan adam ne, sharrin ɗan adam ne. Wannan ya nuna maka idan ɗan adam ya ɓalle, to ya fi kowane irin, kowace irin dabba sharri, ya fi kowace irin dabba fitina. Da haka mu muna da kuskuren tattalin ɗan adam, mu ɗinnan da kuke gani fitinan nuna. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya tabbatar da zaman lafiya ta kowace fuska, saboda sanin sharrin ɗan adam ya tattare waɗansu fitintunin, ya kuma gujewa faruwar waɗansu abubuwa. Ko sulhun da aka yi da shi na Hudaybiya, ku duba abin da ya yarda da shi saboda gudun sharrin ɗan adam, dokoki da sharuɗa da aka sa masa kuma ya yarda ya karɓa don a zauna lafiya. ba za ka shiga Makka ba za ka koma, na yadda. Ba za ku dawo ba sai baki, na yadda. In kun tashi dawowa ba za ku zo da makami ba sai ɗan sanda irin wadda mahayi mai fatauci yake riƙewa a hannunsa, ya ce na yadda. Duk wanda ya bar musulunci daga cikinku ya dawo cikinmu zai zauna, ba zai koma wajenku ba. Duk wanda daga cikinmu ya bar kafirci ya koma cikinku za ku dawo mana da shi, ya ce na yadda. Ba mu yadda da Ar-Rahman ba a goge, ya ce na yadda. Kuma da gwamnati ta zauna a hannunsa, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya hana faɗa, ya hana zagi, ya hana giba, ya hana annamimanci, ya hana sunayen ɓatanci, ya hana dukkan wasu dangi na cinikayya masu jawo fitina, ya hana dangin alaƙa da mu'amala neman aure kan aure don gudun fitina. Duka sai da ya tabbatar da al'umma ta fahimci rayuwa, ta fahimci addini, wanda da kafin wannan lokacin da ba za ta suke ba. Amma da aka zo ɗan adam ba a yi tattalinsa ba, ba a yi kiwonsa yadda ya kamata ba. Kai uba da ka haifa, abin da ka haifa ɗin nan ba ka san fitina ka haifa ba. Mutum zai haifi ɗa, yaro ya tashi, idan yaro ya fara fita yana yawo, ya fara ɗaukan basusa, ya fara gara taya, to bai san ina yake ba. Bai damu da iliminsa ba, bai damu da abincinsa ba, bai damu da wurin kwanansa ba. Har yaro ya zama matashi, ya fara shan sigari, ya fara shaye-shaye, ba a san ina yake kwana ba, ba a san da wa yake alaka ba. Sai a wayi gari kana da yara guda biyu, ko yara uku, ko huɗu, ko biyar, ko shida, ko bakwai, ka kasa tare su. Kowane guda ɗaya masifa ce. Kana da bakwai, bakwai tattalinsu baka killace su ba, baka san wace rayuwa suke yi ba. Wancan ma ya bamu guda bakwai, wancan ya bamu guda uku, kowa ya kawo gudumawa ta haihuwa, amma bai kawo gudumawar ya za a yi a tattalin ɗan adam. Sannan wasu matan sun je sun yi ha'inci, sun haifa, sun haifi ƴaƴansu ya ƴaƴan shegu ba ta hanyar halal ba. Shi bai san ma ubansa ba, balle ya yi bakwa, balle sanadin sanin ubansa ya yi kawo kirki ko ya yi surikin kirki. Shi asali a rashin mutunci da mai tashi. Su ma suna an tara su a al'umma. Sannan gwamnati ba ta mai da hankali ta samar da ilimi ba wanda zai taimaka mata wajen kiwon al'umma. A ba da ilimi, kyauta, ilimin firamare ingantacce kyauta, ilimin sakandare ingantacce kyauta, na jami'a kyauta ko arha. Idan ya samu ilimi to an huta da shi, ilimi ba zai bar shi ya wulakanta kansa ba. Amma mutum ya zaɓi ya jejeji ya yi rayuwa, ya ɗauki makami shi a tsorace, abokin zamansa a tsorace, waɗanda zai je wajensu a tsorace, yana ci a wahale, yana bacci a wahale, yayi jinya ya warke a cikin wahala, ya zaɓa kansa wannan rayuwa sai jahilci. Duk wanda yake da ilimi ba zai zaɓa kansa wannan rayuwa. Haka in an sauƙaƙe wa mutane samun hanyar ilimi, suka yi ilimi, to an huta. Da yawa ka rage wa kanka ɗawainiya, to amma ilimin baka ɗauka ka basu. Sannan abu na biyu shi ne gwamnati ba ta yi ƙoƙari wajen ta ga cewa ta rage baƙin cikin ɗan adam ba. Ɗan adam yana da damuwoyi, yana da baƙin ciki, yaya za a sauƙaƙe masa wannan baƙin ciki da damuwar? Yaya za a rage masa talauci a saman masa aikin yi? Ya za a sauƙaƙe masa zuwa da dawowa, je kaka dawo? Ya za a sauƙaƙe masa ababen mallaka? Ya zai mallaki gida cikin sauƙi? Ya zai mallaki abin hawa cikin sauƙi? Ya zai yi aure cikin sauƙi? Ya zai rayu cikin sauƙi? Wanda zai rage masa, hakan zai rage masa tunani da damuwa. Idan tunani ya masa sauƙi, damuwa ta masa sauƙi, za ka huta da shi. Amma ba ka wa ɗan adam tattalin rage masa damuwa da baƙin ciki ba. Sannan abu na uku, baka ɗauki haƙƙin da ya dace da shi ka bashi ba. Haƙƙin da ya dace da shi ka ɗauka ka bashi, baka bashi ba. Wancan kuma abin da ya cancance shi na uku ba, baka yi masa ba. Waɗannan abubuwan guda uku idan ba a mai da hankali kansu bisa a cikinsu a kan ɗan adam ba, to ɗan adam ba za a samu zaman lafiya da shi ba. Mun sani a kowace irin gwamnati tun ta da can daga kafuwar musulunci kawo yau, gwamnatoci akwai alƙalai, akwai 'yan sanda, akwai bataliyar sojoji, akwai hukumomi daban-daban, me amfanin hukumomi? Saboda dan adam fa ake wannan hukumomin. Hukumar ƴan sanda ba ta kuraye ba ce, hukumar sojoji ba ta zakoki ba ne, alƙalai ba a tumaki da awaki suke wa shari'a ba, ƴan fataucin ƙwaya da shan ƙwaya da waye da sauransu su ma ba, kowace hukuma ka dube ta akan ɗan adam take aiki, akan ɗan adam take aiki. Wannan yana nuna maka cewa ashe ɗan adam yana buƙatar a kiwace shi, bai kamata a bar shi barkatai a hargitse yana rayuwa kara zubuwa. Kuma hakan nan muke rayuwa yanzu ɗin nan, za ku same mu kowa da tunaninsa, kuma kowa akan tunaninsa yake rayuwa. Yanzu yawancinmu nan za ka samu kowa shi ya sa kansa ya zo nan, kuma an tashi daga nan yadda ya ga dama zai je. Wanda yake da cikakken ƴanci sai ka samu bashi da tsarin, yanzu ya tashi daga nan ina zai je? Ana sallah ya fita mai kada ya ce to tashi a karatu, kuma sai yanzu ina ma ya kamata mu je, ya san me ya kamata ya yi ba? To wannan fa wanda ya kawo kansa wajen karatu kenan. Wanda bai je karatu ba kuma tunaninsa ne yake raya masa. To irin waɗannan in ka fusata su, to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka mana arzikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ka mana gatar zaman lafiya, Allah ka mana arzikin tuba kafin mutuwa. Ubangiji Allah ya mutu mu ta za ka samu cika da imani. Allah muna roƙonka ka sanya albarka a wannan aure. Ayi haƙuri, ango zai je ana maganar zaman lafiya da tsoro, me yawa watakila shi ya fito a masa magana akan zaman lafiya cikin gida da tsoron amarya, kuma karatu ba ta nan ya biyo ba. Allah ya sanya albarka cikin auren ka ya ba ku zaman lafiya. Sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
kuma da ta yi da yake cin jagora dole ita za a nuna wannan yasa wannan kwangaloli guda uku shine bangaren tsayin mutane rafi da suke kushewe su da kuma bangaren tsayin mutane kuma da suke tunanin su wanda duka su suna daga cikin makasin shaida manufofi a jefa sai adi da musulunci shi yasa kuma an kafa Najeriya ya kuma daga Republic of Constitution din Najeriya ya ce saboda gwamnati ta kiyaye mutane rights and property gwamnati ta kiyaye mutane rights and property shi ne babban gudunmu a duk wanda ke kare ba wannan ba ai ba gwamnati daga shi kuma sai ta kiyaye maka tunani ta kiyaye mutane abubuwa a samar da ilimi samar da kiwon lafiya da sauran su duka ita ita gwamnatin Najeriya sai ta sa waɗannan sai ta zaɓi waɗansu abubuwa waɗanda ta samu daga tsarin majalisa cikin duniya sai aka sa su a ɓangaren da ake ce chapter 4 a constitution ɗin Najeriya sai zama su ne fundamental human rights ba haƙƙi ba ne na dole-dole gwamnati ta yi maka amma sai ta ɗauki waɗansu abubuwa da su suka fi komi dole sai ta sa su a chapter 2 sai zama su ne abubuwan da wai ya kamata gwamnati ta yi maka ne to la waɗancan ɗin wala waɗannan ɗin babu waɗanda suka zama dole gwamnati take yi yanzu abin da nake so in faɗa shi ne mafi girman abin da zai ka girmama gwamnati kaga tana da tunzuri a idonka shi ne zama ta tsare maka ranka yanzu da jami'an tsaro na sojoji da jami'an tsaro na 'yan sanda a Najeriya idan aka tura su yaƙi ko barna ta tashi suna fa kokarin ya za su yi su su kare kansu ne tuku saboda su ma ba a ba su isasshen abin da zai sa su kare kansu kar su mutu ba ballantana su kare mu bayan ba a ba su isassun makaman da zai sa su iya kare kansu ba sannan idan wani daga cikinsu dalili ya sa ya mutu alal aƙalli ko da ɗaya bisa goman diyar da musulunci ya ce a ba wa wanda idan an kashe shi dole da kuskure ne ba a ba su su da gwamnati ce ta tura su tun farko bata ba su isasshen albashin da ya ishe su ba sannan na biyu kuma bata zo kuma ta ba su compensation akan idan dalili ya sa an kashe su ba waye zai je ya yi wa Najeriya aiki ya yarda a kashe shi a irin wannan yanayi duk wanda ga ya shiga soja ko ya shiga 'yan sanda saboda ya rasa aiki ne dole ya samu sana'ar da zai rika samun albashi don haka ba ya je ne saboda yana so ya mutu wa Najeriya don Najeriya shi ta kare masa kar ya mutu ba duk wanda kaga yana rububi a kan ya shiga ɗan sanda ya shiga soja damuwarsa shi ne ya samu aikin yi kawai saboda ya tashi a Najeriya ya samu cewa ilimin da ya yi na primary inda ya yi mai kyau ba Najeriya ce ta bashi ba kuɗin gidan babansa ne yasa aka yi masa a private amma ita ma ba ta yi makarantun da zai iya ilimantar da shi ba ruwan da ya sha a gidansu ya tashi ba Najeriya ce ta bashi ba bohol aka tona a gidansu ko rijiya abincin da ya ci irin da aka shuka babansa ne ya saya a gonar babansa ne ya sayi taki ba abin da gwamnati ta yi musu akan abincin da yake ci sannan abin ya kai ga yanzu har tituna fa da suke iya shiga daga gida zuwa gida sai ka samu aikin gayya za a yi a tattara nan a toshe wannan kwatamin a toshe wannan ba kowa ne gwamnati ta yi masa titi da zai kai masa har zuwa kofar gidansa ba ni da Malam Abubakar mun zauna a ƙasar da muka yi karatu ta yadda idan ana so a buɗe sabon fejin da kafin a fara sayarwa da za a ba wa mutane su gini sai dukkan abin da ake bukata na basic na infrastructure an gama sawa kafin a fara yanka filin ba sai an haka ƙasa an yi wayarin ɗin wutar lantarki sai an yi hanyoyi sai an fitar da komi an yi makaranta an yi waye duk komi da komi an samar da ruwa sai a ce to a fara sai da filaye wa mutane ba wai sai kun yi ne daga baya a zo a muku ba kuma tun da muke mun yi shekara biyar amma har muka dawo ba a taɓa nunawa a talabijin wai ga shugaban ƙasa ko gwamna ya zo yana cewa an yi muku aiki kaza an yi muku ba a bukata kai kana gani da idonka ka san an yi
amma a Najeriya ne an tara in za a raba kati za a raba taki ko za a yi wasa an zo an fito da mutum a tibi ya minti 30 ko ana commissioning din za a yi abu kaza kuma sai a fito da wani yace yana godewa a madadin al'umma cewa an musu kaza da kudin ku wani wata irin gwamnati ce sai zama gwamnati ta kasa bata ba ku abinci ba bata ba ku magani ba duk wanda kaga cewa yayi jinya to sai da yaje sai kati kuma da yaje sai katin sai da bilayi bayan ya bilayi sai da biya kudi bayan an yi kuma kawai iya abin da za mata shine a rubuta mata wajen da ce je ka sayi wannan ba wai a bashi wannan ba na yi karatu bayan Saudiya a Malaysia matata ta yi aikin nursing a wurin na sha zane akan ido na zan kaita sai a kawo patient iya wahalar ka da kai da dan uwanka da bai da lafiya shine ka dauko shi daga gida ka kawo shi zuwa asibiti in ba za ka iya kira in ba za ka iya ba ma ka kira ambulance za ka zo ka dauko shi tun daga gida in ka san wahala naka kadai shine ka iso kana zuwa nasu za zo su karfe shi sai ka je ka biya one ringgit ringgit daya shi za ka je ka bayar sai a shigar sai ka tafi abunka ba za ka dawo ba sai nan da ya warke ka zo ka dauke shi daga cikin mutanen da na gani a asibiti har da mahaukacin da shekararsa 25 yana asibiti bai warke ba kuma gwamnati bata gaji ba kuma ana masa komi in nace komi ina nufi komi ana masa na zauna a kasar da ba wai kai ba ka tashi daga gidanku ka je makaranta ka je ka dawo za a bude jami'a ne bayan an bude secondary a gida kai idan mutum yayi laifi aka zaka kulle shi a prison sai a ce wancan zaman sa a fursuna bai tauye masa haƙƙinsa na yayi ilimi ba sai a bude jami'a a ciki kafin ya gama prison ɗinsa ya karɓi digiri ya dawo ba batun shinkafa da nama guda nawa ne za a bashi ya ciki ba duk wanda za a kai shi prison ba za a kai shi ne don yana jin tsoron me zai ci ko ina zai kwanta ko inda zai guje-guje da tsalle-tsalle ba yana tunanin kawai ba za a bar shi ya je yawo ba ne kadai amma bai da damuwa cewa wanda je makaranta ba ko bai ci sannan mutane kuma su ma da yake sun ga gwamnati ta musu sai su ma suka fara bayarwa sai su ma suka fara yi na zauna a kasar da mutum ne za a bashi kwangila na yin gidaje sai a ce an baka kai 1000 units na gidaje shi kuma idan ya gama yin 1000 sai kaga yayi 1050 sai ce wannan 1000 din yayi ne na iya kudin sa na abin da aka bashi wannan 15 kuma shi ma tunda gwamnati ta iya har ta bashi kwangila har ya ci albarkaci bari shi ma ya bada tasa gudumawar saboda yana so din an gama a samu hanya daya a sa sunan sa a tuna da shi cewa yana da kishin kasa waye a Najeriya kaga za a bashi kwangilar yin gida guda dubu ya guda dubu kadai da Najeriya da kasar Malaysia dukkansu aka sa su a cikin jerin MDG Millennium Development Goals na kasashen da ake so zuwa kafin shekara ta 2000 wai su fita daga haddin talauci ya zama babu wani mutum da yake below poverty line kasar Malaysia ta cimma wannan manufar tun kafin a zo 20 tun kafin a zo shekara ta 2000 da shekara 5 ya zama babu wani mutum daya da bai fi karfin dala daya a rana ba babu ko mutum daya a kasar ana ta nema in akwai shi da zai fada in bai da aikin yi kowa ya fi karfin gidansa ya fi karfin wacece kuma za a baka gida ka zauna a baka aiki ka yi sannan kuma a baka damar duk abin da kake bukata za ka iya zuwa ka je ka karɓo a rinka cirewa daga albashinka idan ka mutu kuma ya bai maka wancan kasar ba ta da man fetur wancan kasar ba ta da man power irin na al'umma irin namu nan wancan kasar ba ta da ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa wancan kasar duk abin da muke da shi a nan da aka ba mu su ba sa da shi sai koko irin wanda wasu ma suke cewa daga nan aka ɗauka aka kai musu iri da suka karɓa da hannu biyu suka dasa suka ga yana da amfani sai suka zama yanzu shine largest exporter na koko a duniya saboda sun karɓa irinsa daga Najeriya wannan wata irin ƙasa ce an ba mu yanci tun 1960 yanzu shekarar mu nawa shekarar mu 65 muna cikin yanci tun daga wancan lokacin zuwa yanzu babu wata gwamnati da ba a yi sata ba har yau ana sata ni in ba irin Najeriya ba wata kasa ne ba ake sata irin wannan amma har yanzu akwai sauran kudin
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
shika kawai wani abun kawai ka bari sai in an je lahira za ka gani wannan wallahi a lahira akwai kallo saboda haka in kace za ka bi ta wannan ne tsakani da Allah za ka ce duk wata matsala ta insecurity akan gwamnati ne kawai take wallahi idan ka yi wa mutane adalci mutanenmu da yawa daga nan Afirka suna tafiya kasashen turawa su je su zauna saboda su babu wani mutum ko kwaya daya in dai yana da register ta zama da gwamnati ta san da shi da yake zama wanda ba a biyan sa a wata babu shi ko mutum daya ne ko ana biyan ka kai kanka ko kuma idan kai karamin yaro ne ana biyan iyayenka saboda kai kowa ana biyan sa kuma abinda ake biyan mutum ya kai irin abinda za a bada albashi wa mutum 10 ko 20 a nan shine ake ba wa kowane mutum daya da kuma kowane dan karamin yaro ana haifuwar sa sai a bada register sai a ci gaba da biyan uwarsa abinda za ta kula da shi wadannan kasashen fa kafirai ne la yu'minuna billahi wal yawmil akhir duk wannan ayoyin da muke karanta su ba su san da su ba amma sun san saboda dan adam ne ya kamata a kula da shi sai za su gara su yi lafiya kiyar mu za mu yi mu zauna lafiya mun san da ga waɗannan ayoyin ga zahiri muna gani a duniya amma mun mu yi aiki da shi ko muna so haka kawai a zauna lafiya kiyar za a yi a zauna lafiya sannan yanzu abin da yafi komai karanci shine tunda ba a ba mu ilimi ba ba a ba mu abinci ba ba a ba mu wace su duk sai mun saya da kuɗin mu akwai abin da ba za mu taba iyawa da kanmu ba shine tsaro ba za ka iya kana neman abinci kuma ka rike bindiga za ka rike wai kafin ka samu mu kawai a tsare kar a kashe mu a bar mu mu je mu nemi abinci shi ma a gagara a hana masu kashe mu kar su kashe mu mu za mu yi neman mu ci abinci mu za mu nemi abin da za mu rike gidajenmu mu za mu ilmantar da ƴaƴanmu mu za mu wannan ma ya gagara to shi ne kuma waye zai mana idan kace a bar mutane su dauki makami da kansu su kale kansu rayuwa za ta yi Allah ya tsare mu. Shin ka faɗa da sauki mu mun danyi tsanani.
Wannan zanzanin zanzanu ne wanda dole zuciya za ta kaɗa a kansu waɗanda suke magana ba daga wata ƙasa suke ba tare da mutum wanda kuma suka ji magana shi kuma su ma ɗan nan ɗin matsalolin da aka yi idan cin dinna nan to inda nan matsalar idan wani dan wani wuri yazo yana gaya ma wannan da sauki ko kuma kai kaje kana ba dan wani wuri labari to da sauki ka ji wanda kuke cikin matsala tare yana irin wannan kukan to bala'i ya kai bala'i Allah saka mu waɗannan malamai da alkhairi wallahi malam waɗannan maganganun da suke ta faɗi ba ma kaman misalan da malam ya bada na ƙarshen nan idan za mu zo na mu ta karanta su za mu iya kai gobe kamar yanzu ba a gama ba Allah ya saka mu waɗannan malamai da alkhairi cikin maganar da malam ya jiya ya tuna mun wani abu da ya faru jiyan nan akwai wani bawan Allah cikin limamanmu nan masallacin wanda ya samu tafiya ƙasar America aiki jiya muka yi waya da shi da dare yana da yaro ɗan ƙarami bai fi shekara 5 zuwa 6 ba sai na ce mashi ina wani sai ce yana na ahai ya fara zuwa makaranta wajen wata biyu da suka wuce ce ah yau duka yaushe yazo yace ai tinkan yazo aka yi mai register nace kamar ya yace sunan ka'ida shi ne duk in ka zo da yaro sati biyu ake baka ka sa shi makaranta in ba sa baka sa shi ba za a kama ka kuma an baka sa shi ba za a kama nace to a ina makarantar take yace makaranta ce aka bude ta community a masallacin unguwa wanda gwamnati ta san da zaman makarantar kuma ita ma kyauta ake ba da karatu amma kai abinda ake bukata kawai kai mai register in kuma baka yi ba kai lishi kuma ma kama kaza ai to na kwana da wannan tunanin sai naga yanzu a ce muna so mu isa wannan wurin shehi shehi ko daga boci za ku waro to gaskiya abin yana da ciwo amma kuma duk abin da ya tsanani Allah yana da maganin shi akwai waɗanda al'ummomin da sun fi mu shiga cikin yanayi amma kuma Allah ya fidda su matakan da malamai suka faɗi na fita cikin wannan tsananin su za mu rike Allah subhanahu wa ta'ala a tsarin da ya yi na rayuwarmu ana farawa ne da ni'ima da jin daɗi duk lokacin da ka ga al'amari ya juye ka shiga tsanani abu na farko da za ka fara yi farawai gaba baya ka gani ya faru malamai sun kawo ayoyi da hadisai wanda dukkan mu nan mun rike wannan karatu duk lokacin da ka ga al'umma ta shiga yanayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya munsile su ne dan ya gaya musu cewa akwai wani wuri fa da babu bai tafiya daidai cikin alaƙar ku da Allah ku gyara akwai wani wuri da kun tauye haƙƙin Allah ku gyara to masu hankali suke waigawa sai su tsaya su karatun tanasu su gane ina ne matsalar take ina ne matsalar take duk ni'imar da Allah subhanahu wataala ya baka to Allah bai amshe ta sai idan kai ne ka jawo sanadin amsar ta akwai wata kissa da ake bada in ta inganta kissa ta wani daga cikin magabata Imam Shafi'i ana ba da kissa cewa Imam Shafi'i yana da wani wata irin zakira ta harda wani memory gare shi na harda yanda ka san photo starting machine ko ka ce scanning machine shi da ya kalli takarda ya harda shi wannan ni'ima Allah ya bashi yazo wata ranye ne mai harda ta gagara yayyayyai ta gagara Imam Shafi'i ya tafi wurin malamin shi ya je mai kuka cewa shi fa ya matsala ta same shi ga abin da yake ciki malamin nan ba abin da yace mai ce to ka je ka bincika akwai inda ka saba ma Allah subhanahu wataala baiwa Allah ya ba mutum ni'ima ya kwace ta haka nan babu dalili Imam Shafi'i ya je ya ta bincike ya gano ya kasa gane me ya faru ya ƙara dawowa ya ce je ka dai ka ƙara bincika banda wani maganin da zan baka wannan ita ce matsala a ƙarshe Imam Shafi'i yayi tunani yayi tunani ya tuno cewa wata mata ta zo ta tsallaka titi wurin tsallakawa zanin ta ya kware idan shi ya kai ga kafarta dan bugunta an san dan bugu ko a kasan kafarta idan shi ya kai ganin sai ya tunanin cewa wannan laifin ne da yayi ma Allah shi yasa wannan hadda ta dauke yata ya ci gaba da istighfari dan uwa musulmi ya za a yi a irin rayuwar da muke cikin ta a wannan kasai kuma mu samu sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi Allah ya ce mu yi munki Allah ya ce mu bari munki bari Allah ya ce mu roke shi munki roƙon shi yanzu wannan ainihin nasiha da malai cikin gabobin da ya dauko akwai gabata addu'a mutum nawa ke akwai a nan wurin alal aqalli mun kai 1000 da wani abu yau a ce malam wannan magana da ya a samu dukkanin mu nan wurin kowa ya tashi cikin dare yau ya daga hannu ba awa 5 ba ba awa 4 ba 3 ba 2 ba minti 30 ma ya daga hannu tsakiyar dare minti 30 yana kai kuka ga Allah Allah ya yi mu wannan al'amari da Allah mutum nawa ne za su yi wannan a cikin mu hadarin da bai kai wannan bane ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam waye ta irin waɗannan addu'o'i a kan shi mu munki ba malaman ba ba waɗanda suke biyayyar ba ba shuwagabannin ba ba waɗanda suke biyayyar ba dukkan mu ta kai mu ga cewa lokacin da matsalar ta taso kokari muke mu ga kohon wa za mu kwankwasa a kwankwasa kohon wa ne ya ki budewa a kwankwasa tawa ne ya ki budewa a kwankwasa tawa ne ya ki budewa mun manta da akwai Allah mun manta da Allah shi ke yi sai an gama ya wace ya wacen da za a yi sannan sai mu dawo mu ce to abin da ya ki a koma ba Allah jiya nake karantawa nake ganin wani video ma ne na gani na wani gwamna daga cikin gwamnonin jihohin arewacin Najeriya nan masu fama da tsaro a masu fama da rashin tsaro yake gaya wa ɗan jarida ke wannan abun Allah ne ya kawo shi muna iya ta kokarin mu ai abu ne da Allah bayan da zaka yi da shi sai randa Allah ya ga dama ya dauke saboda haka al'amarin yana buƙatar ku tashi tsaye shi duk lokacin da aka ce ga wani abu ya zo cikin al'umma mara daɗi to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyar da za mu bi kan shi ko dai mu canza da hannayenmu in kana da ikon canzawa da hannunka ka canza in baka da iko ka canza da bakinka kamar yanda su malam suka zo yanzu suka yi wannan faɗakarwa Allah sa ta je kunnuwan waɗanda ya kamata su ji in baka iyawa kuma ka kyara ina za mu shiga ba a cikin wannan rayuwar tamu saboda ruɗe muke ba mu san ina mafita take ba mun ɗora mafitai a inda ba ta dace ba abu na gaba wanda shi ne zan ƙare da shi Allah maɗaukakin sarki yana jarabtar ɗan adam musulmi mumini ba dan ya ƙi yin biyayya a gare shi akwai jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi kamar yadda malam ya faɗi Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba mu yana jarraba mu ne don cewa mun yi imani mun yi imani shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraba mu ba dan imanin da muka yi ba to da Allah ba zai jarraba mu ba sannan ita wannan jarrabawar ita ce ke nuna maka cewa fa kai din nan Allah ya san da kai kuma ya yarda da kai saboda idan da cewa nayi imani kadai sai duk matsalolinka su wanye kai musulmi kai ne na dan gaban goshin Allah da ka ce kai imani matsala ba za ta kara samun ka ba ba za ka yi ciwo ba ba za ka rasa kudi ba ba za ka rasa kaza ba ba za ka rasa kaza ba to ina tabbatar muku da gobe goban nan fata Roma ma da ya ce na musulunta in dai haka ne to me yasa ya Allah yake jarraba mu tanaji ne da Allah ya yi maka sai Allah ya garraba tsakanin aya da kuma tsakuwa ba inna rijiji za a kwasa ba a ce akai wurin wannan tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai Allah ya ce yamizallahu al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya rarraba tsakanin mutanen kirki da kuma akasin haka mutanen banza saboda haka ɗan uwa musulmi dauki wannan abun a matsayin jarabawa bayan mun yi riko da asbab na neman mafita a wurin Allah subhanahu wataala ta zaman mamu ibada wanda za mu samu lada a wurin Allah subhanahu wataala da ita idan ba mu samu mafita a nan ba to ya zamanto mun yi ibada da mun bauta ma Allah subhanahu wataala da wannan jarabawa ta ba mu damar kwarenyewa da wanyewa da Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama mu shiga aljanna idan ko muka ki to za mu yi 2-0 ga bugun duniya da kuma azabul lahira wal iyadu billah duk dan Najeriyan da ke rayuwa a bisa doran wannan kasar ta Najeriya hatta wanda ke rayuwa to ƙarya yake daidai matakin yanda kake rayuwa daidai ko matsalar ka a cikin rayuwa daidai matakin yanda kake rayuwa daidai matsalar ka a cikin rayuwa sai dai kamar yanda malam yace Sheikh Abubakar ya fadi baka da wanda yake da kwalwa wanda ba ta aiki irin ta dan adam shine zai ga garani na amma zai fada mishi saboda babu dalilin da za a ce kana jagorancin al'umma talaka zai bi hanya ya fada rami gwazab gwajab gwajab mota shi ta lalace kai ma ka zo ka bi hanyar nan kai ma haka kuma kai aka ba alhakin gyaran hanyar nan kuma ka zauna ka ki gyarawa dan wai kana son kudin ka sa aljihu nan gaba kai amfani da shi dan Allah akwai rashin hankalin da yake wannan akwai rashin hankalin da yake wannan saboda haka sai mun kula da waɗannan abubuwan mu kokari mu ci wannan jarabawai da Allah subhanahu wataala ya jarabce mu da ita Allah ya jarabce mu da shugabanni irin wanda ya ba mu Allah kuma ya jarabce mu da wahalhalu na rayuwa amma a ƙarshe mu sani wannan magana su malam ba su tabo ta ba kada mu manta shugabannin nan daga cikin ire-iren mu ne ake tsantar su daga cikin mu ire-iren mu ne ake tsantar su wani makwabcinka ne wani abocinka ne wani ma dan uwanka ne wani kai zama da shi irin wannan zaman ana tattauna irin wannan magana kila ma ya fi kowa zakewa yana Allah ya isa yana tsinuwa ko ba ka bane ba amma shi ke rike da wurin yanzu yana cellumi yayi shiru kenan inda matsalar take wani round about ne ake ta sha kuma ya ki kariya ana ta zagaya illa iyaka wanda ba a so sai a hidda shi bisa an ci gaba da zagaya to mu sani cewa waɗancan mutanen da muke kallon sun kin abin da ya dace to cikin mu aka zabe shi kuma cikin mu za a ci gaba da zaba wata ran kai ne ko shi ne ko shehi ne Allahu a'lam a musani da Allah kadai ya san wane ne zai hawo wannan murar to mu sani cewa tun yanzu gyaran yake kafin Allah ya ba mu wannan damar ya ara mana ita idan Allah ya ara mana ita to mun riga mun yi shimfiɗa gyaran dama shikenan sai mu gyara ana yin gyara ne tun kafin a zo inda banna take ba sai ka zo inda banna take baka fara tunanin ta ina zan fara sai ka gyara zuciyarka ka hayya kanka ga wannan gyaran sannan ka tunkaran mu wannan gyaran kai shi saboda kai uwa mu gode ma Allah da ya bamu ire-iren waɗannan bayan Allah da suke fadakar da mu sannan bayan Allah masu ilimi da hikima ta magana wanda ko a haka aka tsaya mun karu kware da gaske Allah ya saka musu da alkhairi shehi Prof. Mansur Isa Yalwa Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya sanya abubuwan da kake na da'awa su cece ka gaban Allah ya zamanto aljanna ce mako maka amma sai ka ban sirrin na rasa ina ka samu wannan yanda kake yawo cikin alqur'ani sai ka ban wannan sirrin shi eh ko ku lura ba
sai ka ban sirrin da sai kuma ka kike ne amsa ba
saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna a tare da mu ban gabatar da babban shehi ba akwai al-doktor al-sheikh al-qani imam babangida Abbas wanda sananne ne kwarai a cikin masu da'awa a cikin wannan gari namu na Katsina shi ma ya halarci wannan wuri Allah ya saka mishi da alkhairi insha Allah za mu tsaya anan an tsawaita Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya yanda muka iso kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk